sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan ƴan ta'adda sun kashe mutane biyu tare da yin garkuwa da kananan yara 20 a jihar Barnan, Najeriya, inda ƴan ta'adda suka shafa sama da shekaru 10 suna tayar da kayar baya, kamar yadda wani shugaban al'umma da mazauna yankin suka bayyana a jiya Juma'a. Hare-haren ranar Alhamis a ƙauyen Piemi da ke kusa da garin Chibok, inda shekaru 8 suka gabata mayakan Boko Haram suka sace ƴan mata ƴan makaranta sama da 200 a wani harin da ya janyo cece-kuce a duniya. A yammacin ranar Alhamis ne mayakan kungiyar IS da ke yammacin Afirka ISWAP suka kai farmaki garin Piemi, inda suka kashe maza biyu tare da kwaci ƴan mata 13 da maza 7, kamar yadda mazauna yankin da shugaban al'ummar yankin suka bayyana. ‘Yan ta’addan ISWAP sanye da kakin sojoji sun fara harbe-harbe tare da farfasa shaguna a ƙauyen tare da ƙone gidaje. Kwamitin bada shawara na hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ya bada shawarar tsawaita amfani da karamar rigakafin coronavirus ta Pfizer ga yara masu shekaru 5-11. Shawarar ta biyo bayan taron da ƙungiyar ƙwararrun masu bada shawara ta WHO SAGE ta gudanar a wannan makon kan allurar rigakafi da tantance maganin na kamfanin. A baya, hukumar WHO ta bada shawarar rigakafin don amfani ga mutane masu shekaru 12 da haihuwa ko sama da haka. Yayin wani taron ƙara juna sani a jiya Juma'a, shugaban SAGE Alessandro Cravioto ya faɗa manema labarai cewa kwamitin ya ce ya kamata rukunin masu shekaru 5-11 ya kasance mafi ƙarancin fifiko ga rigakafin, sai dai ga yaran da ke da matsalar rashin lafiya su kasance cikin rukunin masu fifiko. Shawarar da aka bada ga ƙananan yara ita ce a ba su ma'aunin microgram 10 maimakon 30. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Juma'a za ta dakatar da jirage 44 da za su tashi daga ƙasar Amurka zuwa China daga wasu jiragen ƙasar ta China guda 4 a matsayin martani ga matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka ya dakatar da wasu jiragen Amurka kan damuwa ta coronavirus. Dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu, tare da dakatar da tashin jirgin Sherman na China daga Los Angeles, kuma zai kasance har zuwa ranar 29 ga watan Maris, inji ma'aikatar sufuri. Shawarar da aka yanke za ta dakatar da tashin jiragen kamfanin Sherman da Air China da China Southern Airlines da kuma China Eastern Airlines. Tun daga ranar 31 ga watan Disamba, hukumomin ƙasar China sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama guda 20 na United Airlines da na American Airlines guda 10 da kuma na Delta Airlines guda 14. Bayan da aka sami wasu fasinjoji da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar coronavirus. Daga ƙarshe, a ɗaya ɓangaren kuma, wani farfesa a jami'ar Arkansas ya amsa laifin da ya yi a jiya Juma'a na yi wa hukumar FBI ƙarya game da haƙƙin mallakar wata ƙirƙira a China. Simon Sotong Ang ya amsa laifinsa a wata kotun tarayya da ke garin Fayetteville a jihar Arkansas zuwa tuhume-tuhume guda 58 na gwamnatin tarayya. Masu gabatar da ƙara sun ce an shigar da wasu takardu 24 masu ɗauke da sunan Ang na gwamnatin Beijing, amma ya ƙi faɗa, sannan ya musanta lokacin da hukumar bincike ta FBI ta yi masa tambayoyi. Jami'ar na buƙatar bayyana duk wasu takardun haƙƙin mallaka waɗanda ya kamata a ce jami'a ce ta mallaka. Yarjejeniyar ƙarar ta buƙaci ɗaurin shekaru 1 a gidan yari, amma ana iya yanke hukuncin har zuwa ɗaurin shekaru 5 a gidan yarin.
Labaran duniya Shirya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu dora ne dangane da tattaunawar da muke yi da babban kwamandan rundunar kawancen tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, wanda muka faro tattaunawa da shi a makon da ya gabata. To madalla.
Da yake suna ta mika wuya din nan. Wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikin su da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su mika wuya, amma kuma ana hure musu komin cewa idan suka mika wuya suka zo wurin ku ko sojoji za ku kashe su. Yanzu makaddara suna jin mu mana wannan tattaunawa da kai, General, me zaka ce musu?
Kai to duk wanda ya ga musu wannan abun wallahi ƙarya yake, domin me yanda na ga maka yanzu sun kai fiye da 20,000 da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka mika wuya, kuma ba mutum daya wanda aka kashe. In ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi, amma ba wanda aka kashe. So su fito, sun san yanda za su fito, su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman, ba abin da zai faru da su. Ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai, su ce wai suna addini. Wani addini? Suna yaudaran ku dai kawai.
Kaman ranka dai waɗanda suke kawo kansu suke mika wuya, na san abin kaman biyu ne, kuma kuna kama wasu a filin daga, wasu kuma suna mika wuya da kansu. Na san kuma kuna abin da ake cewa bincike, kuna bincikensu dangane da halin da suke kasancewa cikin daji da sauransu. Kamar me suke gaya muku ne?
Eto, kasan sha'anin rayuwa a cikin dajin yana da wuya, su ma sun tabbatar da haka. Kuma yawancin dai bayanan kasan har yanzu ana nan ana interviewing dinsu, so ba mu riga mun gama ba. Amma dai abubuwan da muke sani akwai wuya a cikin dajin sosai, kuma yara in sun kama yara ko 'yan shekara 10 ne ko shekara 9 sai su fara koya musu harbi, su fara cewa za su zama sojoji da sauransu haka. To yawancin dai abinda da suke yi kenan, kuma gaskiya suna gaya mana wasu abubuwan da suke yi wanda za su taimake mu, kuma abin na taimakon mu.
Idan muka duba yanda wannan tafiya kawo yanzu ya kasance, duk abin da ake samun nasara suna cewa lallai kuwa akwai kishiyansu, wato matsaloli. A baya masu sharhi akan shayanin tsaro sun sha bayani duk da cewar da babu tabbaci a cikinsa cewa dakaru suna fuskantar matsanancin karancin kayan aiki, sannan kuma kasancewar wannan yakin sabo ne, ba irin yaki ne yau da kullum da aka saba, da ake cewa conventional war, yaki ne na sarika noke. Kamar shi ma lokacin ana cewa kan zama kalubale ga sojoji na kasashen nan namu. Amma yanzu da ke yakin ya dauki shekaru ana yi, ban sani ko kuma kun tunkaro su daga cikin waɗannan kalubalen.
To gaskiya kullum mu ma muna duba yanda muke aiki, wato operations din mu, mu ga yanda za mu sarrafa su mu yi su daidai yanda ya kamata. Kuma kamar yanda ka sani, gaskiya gwamnati na ba mu goyon baya. Gaskiya suna kokarin su, mun samu kayan aiki da suke shigowa, kuma mun san cewa wasu ma suna nan zuwa. So da abin da muke da shi, gaskiya za mu tunkari wayannan mutanen. Kuma kwana biyun nan ai muna samun nasarori. Kwanan baya da suka je gajiram ai sun san abin da ya faru, kusan dukkansu da suka je ba su koma. Kuma abin da muke fata kenan, kwanan nan ma sun je can wajajen sabon gari ko kusa da Madagali, su ma sun kwashi kashi a wurin. So abin da muke so kenan, mun san cewa ba za mu iya cin yaki ba mun zauna muna jira, dole mu fita. We must go out to attack. Kuma abinda muke shiri kenan, kuma zamu yi, Allah yadda.
Idan muka duba wato kaman yadda ake samun rarrabuwa tsakanin su kungiyoyin nan, ban sani ba, wasu daga cikin masu lura da sha'anin tsaro suna cewa kaman waɗannan yaran ba wai a waɗannan yankunan suke samun kayayyakin faɗin su ba, suna samun tallafi daga wajen wannan nahiya na tafkin Chadi. A irin yadda kuke ganin al'amuran nan, za a iya cewa haka ne?
To mu ma muna jin wannan, muna samun wannan bayanan cewa kaman ƴan ta'adda wanda suke kasan Mali da sauransu haka, wuraren bangaren gefen Chad da sauransu, suna kawo musu tallafi. To sojojin sama namu suna kokari sosai, inda mun samu wuraren nan suna zuwa su kai hari, kuma mu ma kanmu sojojin ƙasa suna zuwa. Wasu abubuwan dai gaskiya ba zan iya gaya maka a nan ba, amma dai muna nan shirye mu ga cewa an tsayar da wannan abubuwan in ma suna faruwa.
Kaman mai sauraron mu zai so ya fahimci cewa in muna labaru kullum wani lokacin, ko kuma ku sojoji in kuka bada takardar sanarwa na bada labarai ga manema labaru, wani lokacin akan yi amfani da kalmar ƴan ta'addan Boko Haram ko kuma ƴan ISWAP. Ranka dai abu biyun nan abu ɗaya ne ko kuma abubuwa wato ƙungiyoyi ne daban-daban?
Gaskiya tsakanin ISWAP wato Islamic State West African Province da kuma Boko Haram ko jama'atun Ahli Sunna, dukkansu ɗaya ne. Mun san cewa sun samu matsala tsakaninsu, suna kashe juna, amma dukkansu ƴan ta'adda ne, dukkansu ƴan yaudara ne, dukkansu ƴan kashe mutane ne kawai haka, ba wani addini suke yi ba. So dukkansu abin nan ne. Kuma mun ji cewa kwanan nan suna so su naɗa sabon shugaba, kowaye ma ya zo za mu kai mishi farmaki, da ikon Allah kuma za mu same shi.
To yanzu lankadi, yanzu a kalma ɗaya a iya cewar sojojin nan namu na ƙasashen tafkin Chadi, wato abinda Bature ke cewa equal to the task, suna kana ga suna don wasu na cewar yanda yakin nan ke tafiya shekara 11 yanzu, wasu na wato ya madidin cewar kaman ƴan ta'addan Boko Haram sun bi ƙarfin sojoji. General, me zaka ci akan wannan?
Gaskiya Malam Hassan, duk wanda ya faɗi haka bai san abin da yake yi ba. Zan gaya maka haka, muna nan sojojin yankin tafkin Chadi, yanda na gaya ma na zagaya duka ƙasashen banda Niger, inda ban je capital ba, amma na je na ga sojojin, mun yi magana da kwamandojin, mun san aikin da ke gabanmu. Kuma kwanan nan abubuwan da ke faruwa gaskiya suna faranta min rai sosai. Mun samu kayan aiki, mun duba yanda muke abin nan, mun san yakin Boko Haram su je su sa bom a ƙasa, su kwanta su yi sari kanoki, shine abun ai, ba wani abin nan ba. Su je su sa kayan soja su yi kamar su sojoji ne su fito. To abinda muke gaya mu sojojinmu kenan, duk inda suke ba bacci su fita su je su samu wayannan mutanen, kar su zauna. Me Boko Haram suke da shi? Slippers, suna tafiya da slippers, yunwa su ci mangwaro. Dan ku kuma sojoji da muke lura da ku su abin nan, so yanzu abinda muke kenan reorientation, kuma abin ya fara shiga. Shi babban Hafsa nan Najeriya, General Rabo, na same shi mun yi meeting, kuma taimakon da yake za a bayar yana nan zuwa. Dukansu su manyan sojojin na wasu kasashen, su ma duka na je na gansu, duk sun ba mu goyon baya.
Na fahimce ka, wato kaman maganganun da ake cewa ba ku da kayan aiki, ba duk zancen maza ne kenan wannan?
Gaskiya abubuwa sun canja sosai, alhamdulillah abubuwa sun canja. Yanda na faɗa, mun kalli yanda muke yakin, ya kamata a canja tactics, an kawo technology a ciki. Kuma gaskiya abinda zan gaya mutane, insha Allah wannan shekarar da zamu shiga za su ga canji sosai.
A jawabin da kai na karɓan wannan runduna, zan iya tunawa ka ce duk waɗanda su gabace ka a wannan runduna sun taka rawar gani ƙwarai, kuma ka yaba musu. Amma kuma ka ƙara da cewa haka ɗin ba yana nufin za ku zauna ku shantake ba ne. Me kake nufi ranka da?
To ka san kaman yanda na faɗa, gaskiya su senior officers ɗin da suke aiki a gabana, tun daga General Tukur Yusuf Buratai wanda yake ambassador yanzu a Republic of Benin har zuwa shi Janar Ugun Lade wanda shi ya bani aiki sun yi kokarin su. To amma ni ma da naje dole in ci gaba daga inda suka tsaya, domin ɗan Boko Haram ka san mutane ne wanda magana kida ya shige su, sai yanda ba yanda za a yi zaka ga sun zo su fito daga nan su fito daga can. So dole mu ma sojojin mu su tashi tsaye, ba wai za su zauna a wuri daya ba. Ɗan Boko Haram kullun na tafiya da daddare ya shiga mota ya kashe wuta yana abin nan, kai ma zaka iya yi. Kuma na tuna ina general officer commanding wato babban officer a runduna ta bakwai a Maiduguri. Akwai lokacin da muka je da daddare muka kashe wutan mu muna tafiya a cikin gona, ba abun da ya faru. In abun da Boko Haram suke kuma ku yi abun kenan.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban komandar rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Solomon Abbo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tumasaru, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da dangari, shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyo na Garta murya haɗakan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC, gundumar Columbia. Sunana Nasiru Yakubu Nero.
Ga da ragayen mamman ɗan
tarihin wani gari a karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Sunan wannan gari kuwa Gadargayan. Haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi, daga nan za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari. Labai minis kake sunanka?
Sunana da kake tambaya na sunana Muhammad Shu'aibu Gadargayan. Wannan shine sunana da aka sani na da shi.
Zamu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari, ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari. Mene ne takaitaccen tarihin wannan gari na Gadargayan?
To tarihin wannan Gadargayan gari ne ɗan ƙaramin gari, amma Allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so, musamman abin da duk ya shafi noma. Akwai shi a garin Gadargayan. A doya ne, tumatir ne, albasa ne, masara ne, gero ne, dawa ne, shinkafa ne, ibulu ne, duk abin da ka sani ana nomawa, ana noma shi a wannan ɗan ƙaramin gari mai albarka Gadargayan. Saboda haka shi ya sa ka ga garin ma yayi suna, saboda yadda kasuwar Gadargayan take cika, ba a Najeriya kawai ba, har kasashen waje sukan zo garin Gadargayan su sai amfanin gona.
Menene yasa su garin nan ya samu suna ya hagu da biyu, Gadargayan da kofar shanu?
To Gadargayan dai kowa sani inda aka ce Gadargayan. Gari ne mai kogi, kogi mai albarka, gari ne mai kifi. Akan zo a samu kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a Gadargayan, in Allah ya yarda za ka samu wannan kifi. Na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a Gadargayan insha Allah.
Wannan gari a iya cewa zai ya kai kamar kimanin shekaru na da ka taba shi?
Akalla zai kai kimanin shekara 150, akalla kenan, dan ƙanƙanin gari ne, Allah ya bunƙasa shi.
kai magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar Kaduna
dukkan abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gadan gayar gundumar Fanshano ga kuma kamar yadda na faɗa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantan su duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan gayar za a sami
akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa gadan gayar ma tana alfahari da kasuwanci
a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan gayar za ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita
kimanin wasu kwanaki nawa kasuwar nan take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar nan daga ina da ina da ina suke zuwa
to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Niger suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga a Nigeria kuma Niger Kano Zamfara Katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadan gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye yadda kake tsammani
ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi muku tuwa ƙwarya
to babbar matsala mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara 100 amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani
kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya nuna ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa
babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta yi in ka gan shi an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma waɗanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi
a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da ke wayanta da kuma
ƙwarai kuwa har da na ba Kaduna kawai ba har ƙasashen waje ina gaya maka balle jihohi ƙawayenmu ƙasan Kamaru daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana
wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi
noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji manya da ta kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe
Alhaji Muhammad Shehu daga ka ce garin na kai shekara 150 kai yanzu shekarun ka kai yanzu kimanin nawa
kallon yanzu na da shekara 88
to yanzu ma iya cewa akwai tsaran ka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan
akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan gayan
kenan ka gaje ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga cigaba
alhamdulillah mun gaje yau mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullun ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taba sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya
Alhaji Muhammadu Shu'aibu gadar gayan kenan da Tijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunan su da kuma irin abin da yake damun su a matsayin su na al'umma na wannan gari tare da fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba su a madadin gidan rediyo na ga tamar hada kan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero
madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.